This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi kai tsaye ba labaran duniya za ku ji shirin karaman sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya
Masu sauraro assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa Girgizan kasa mai nauyin gaske wanda ya kauye nauyin murabba'in maki 6.2 ya faru a arewacin Afghanistan da sanyin safiyar yau Asabar a kusa da bakin iyakar Tajikistan da Pakistan. Masana ilimin karkashin kasa na Amurka sun ci rahotannin farko ya nuna akalla mutane 17 ne suka samu rauni. Masanan suka ce safiyar farko da aka gudanar ya nuna cewa girgizan ya kai adadin nauyin kashi 6.4 a nisan dake nisan kilomita 64.8 daga kudu maso yau gabashin garin Fezabad wanda gari ne dake cike da tsaunuka yanzu haka dai an tabbatar da cewa mutane 17 ne suka samu rauni waɗanda katanga ya rufta ma wasu kuma gini ne ya auka musu girgizan kasan wanda ya fara nuna alamu a tsakiyar dare ya na dare na lokacin kasar an ce an ji karansa har a cikin babban birnin kasar na Afghanistan wato Kabul Masana ilimin karkashin kasa na kasar Pakistan sun ce an ji karan babban girgizan ma a babban birnin kasar Pakistan wato Islamabad da wasu makwabtan garuruwa sun ce wannan karan ta kai har zuwa babban birnin kasar India wato New Delhi kamar yadda masana ilimin karkashin kasa ke cewa girgizan kasan da ya kai nauyin kashi 6.2 to ba karamin girgizan kasa bane kuma na iya yin mummunan illa ga dukkan inda irin wannan ya faru Prime Minister in India Narendra Modi yayi abin mamaki domin ko ya ce zai yada zango a Lahore domin ganawa da Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif akan hanyar sadarwa daga ziyarar da kai Kabul na kasar Afghanistan kuma yayi hakan wannan ko ya sa yan jarida sun bi kokofin wannan ziyarar ganawar shugabannin biyu wanda ya dauki sa'o'i mai tsawo duk da yake dai ana cewa ganawar ta tsakanin su ce kawai domin rabon da aga wani shugaban Pakistan ya kai wa shugaban India tun ziyara tun a shekarar 2004 domin an san cewa suna zaman doya da manja ne amma sun fara sasantawa tsakanin su ne tun lokacin taron da aka yi a Faransa kwanan nan game da canjin yanayi Kushir Kasuri tsohon ministan harkokin wajen Pakistan yace dama kulba jima kulba de za a samu irin wannan yanayi na samun daidaito tsakanin kasashen biyu duk ko da yake ana ganin cewa dangantakar su sai karas kurkucewa take yi kullum wannan bayani dai yana cikin wani littafin shi Kasuri da ya rubuta ne yace ba makawa Modi bai da zabi illa ya sasanta da kasar ta Pakistan majiya daga yan tawayen kasar Syria ya bayyana cewa an kashe ɗaya daga cikin jigajigan shugaban kungiyar yan ta'adda dake daura da birnin Damascus wannan dan talakin ko da kashe shine Zaharar Alosh an kuma kashe shine sakamakon harin da aka kaiwa tawagar su a jirgin sama yan tawayen ta da kungiyar nan mai sa ido a wannan fadan na kasar Syria wanda ake kira turanci Syrian Observatory for Human Rights sun ce an kashe Zaharar ne shi da wasu jigajigan kungiyar yan tawaye a wani harin sama da aka kai musu a babban headquarters su dake gabashin Gauta sai dai tun farko su rahotanni da ba tantance su ba ya bayyana cewa jirgin Rasha ne ya kai wannan harin Rasha dai tana goyon bayan shugaban kasar na Syria ne Bashar al-Assad kuma ta kashe dawon shugabannin yan kungiyar yan tawaye dake fada da shi Assad a cikin watanni uku da suka gabata sautari dai jiragen yaki da kuma masu saukar ungulu sun sha kaiwa inda yan tawayen suke da tunga musamman yankin Damascus inda nan ne suke da yawa kuma nan ne headquarters Assad din sojojin yan tawaye dai suna da dubban sojojin da aka horas da su kuma ana ganin suna da karfin gaske a wannan wurin Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wata 'yan jaridar Faransa da ke aiki a ƙasar China, mahukuntan ƙasar na China sun umarce ta da tattara nata ta bar ƙasar cikin wannan satin. Hakan ko ya biyo bayan wani labari ne ta rubuta kan tsauran kan tsakurama wato musulman da ake na ƙasar ta China. Usula Gutia da ke yi wa wata mujalla aiki mai suna All Ops da ke ƙasar Faransa ta yi karo da hushin mahukuntan ƙasar da suka ce ba za su sake sabunta mata takardar shaidar zama ta na aikin jarida cikin ƙasar ba, domin ko a ƙarshen wannan wato a ƙarshen wannan watan ne za ta kai ƙarshen zamanta. Yadda Gutta ta rubuta cewa ƙasar ta China na amfani da harin da aka kai a ƙasar Faransa domin tursasawa musulman da ke arewa maso yammacin ƙasar ta China. Wannan labari bai wa mahukuntan ƙasar China daɗi ba, suka ce wannan labarin ya saba wa ƙa'idar aikin jarida, kana kuma ya haifar da cece kuce cikin ƙasar, abinda wasu kafofin yaɗa labarai na ƙasar suka yi ta amfani da shi wajen rubuta sharhin jaridu tare da kushe labarin. Sai dai a waje ɗaya kuma ita mujallar ta El Ops ta ce tana nan daram kan wannan batu. Yanzu haka ƙasar Faransa ta umarci ƙasar ta China da ta ɗage wannan hukuncin da suka zarta kan wannan 'yan jarida. Ma'aikatan harkokin wajen ƙasar Faransa sun ce ba su ji daɗin wannan ba, da aka ce ba za a sabunta mata takardar zaman a cikin ƙasar ba.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Yau mai muke tabbata su ne cikin rahotannin namu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke muku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko da na biyu za su yi magana ne a kan kula da lafiyar yara da mata masu juna biyu. Rahotanmu na uku zai yi magana ne a kan cutar amosanin jini. Rahotanmu na hudu kuwa zai yi magana ne a kan rigakafin cutar shan inna. Baya ga waɗannan rahotannin, yau a cikin shirin in kunne ya ji, za ku ji mu ne tare da sauran shugabannin ƙungiyar masu ɗauke da cutar sida na babban asibitin garin Dutse da ke jihar Jigawa game da matakan da waɗanda suke ɗauke da cutar ya kamata su ɗauka domin inganta rayuwarsu. Yawan matsalolin da ake samu na mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar ya sanya jami'an kiwon lafiya ɗaukan matakai domin daƙile matsalar. Wakilinmu Shu'aibu Mani na ɗauke da ƙarin bayani.
Malam Yusuf Sama'ila na sashen kula da lafiyar mata da ƙananan yara a hukumar kare lafiya ta jihar DRSP ya fara bayyana dalilai.
Abin da kawo da son mata yawancin shi rashin jini, paske nake bincike ya gwada cikin mace 100 mai ciki 61 tana da rashin jini. Jini ya mata kadan kanta aihu ma fa, jini ya mata kadan cikin shikinta, balantan ta aihu kuma ta aihu a karkarun da ido bai gani, kuma wanda za mata taimako sai gani gata nan ta rasu. Wani bai an kawo ta ma likita ba ya abin ba ya wuna ba, paske da sha jini ya riga abin da rasa cikin shikinta ya yi yawa.
A halin yanzu kamar mata nawa ne suka rasu ga hannu?
Bincike da abin wata na 10 na wanga shekara mun samu mata wajen 247 wanda muka samu ne suka rasu. Yawancin su ya rage paske ba ya kai mata 300 da muka samu. Me wajen mu 240 man yayi yawa. Mace guda mata a rasu wajen mu yayi yawa. Don ka zama muke mu gani ya za yi cikin rasu mata wanda an ka iya. Tun akwai abin ka baka iya ba. Abin da za a yi a rage yawancin rasu matan.
To ba samu matsalar su matan ko kamar a zo likita?
Oh, ana samu matsala. Me yasa ake samu matsala? Mata aihuwa yanzu bitike sun gwada cikin mace 100 mai aihuwa. Duka sabain duk gida suka aihuwa kenan mu ke ta aihu gida da mana ke muku cikin darin 60 da suna da rashin jini kenan ka gani abun sai lokaci da ba sarki sai Allah kamar ake hodi lokacin ake tattara ake a tailikta ake a gani wani bi kuma ka gani lafilfa da kan an zo ma ba abin zum kai
iswa likita akwai kurrun likitoci da kayake aiki
kurrun likitoci akwai kayan aiki daidai gurgurda akwai ana so kare bama babu problem su biyu na la region yayi kadan mai suna konkarin su
ko bayan sharowari da diba makomar matan duka likitocin sun yi amana cewa za su tsaya tsayin daka domin kawo tasu kulawa ga matan dokata Jafaru mai gari kwar likita a asibitin Tasawa
kenan abu ne mai hatsari in ba sabka ba akai ko in an sabka sai bayan an huta daga kwana 40 din nan ake cewa komiya daidaita kenan kira na hwari ciki daga an dauke shi a je gidan likita a auna cikin nan har ya kai lokacin aihuwa kuma in lokacin aihuwar ya zo daga an ji na guda ai maza maza a tai likita a aihu alhamdulillah yanzu da kai motoci yonda nake ta ambulance in dai mace ta je likita wannan likita ya ga abun nan cikin nan ta kamata a tura shi babban likita inda sai an yi hoshi to maza maza da an kira ambulance na zuwa kaga shi ma ci gaba ne ba a zamana gida ba a ce kawo shi kenan sai wata matsala ta zo lokacin nan kuma a'a matsalar sai in ta zo a nemi ambulance an yi laki ai dadin aihun na likita da lahiyar uwar da lahiyar yara duka su ne kuma ake mata
to yanzu ina ma kuma ko ina mata kan dauka malam Yusuf Sama'ila ya dawo da karin haske
babban nafari su muke mata su rika zuwa suna aihwa likita likitoci an san Allah ya ba mu sani wanda zai yi muyi konkarin mu sauran kuma yana waje Allah duk an jan abun ya dan ba shi dadi kadan a zo musu a zo likita tun lokaci da an kai yawa na abu
to su kuma likitoci me kuke jira gare su
likitoci abin muke jira gare su so muke muku toki matan sun zo a tarbe su da hannu biyu tun kaje mace ta zo wajen ga ta rugo kare biyu ko dai da rana an rugo an zo an su ba lafiya tun kun dai zo ba lafiya kuma wani bai ba hankali har ka hankuri kuma ana tarmata mutane da hannu biyu ana musu hankuri kuma abin kai ya kai wanda baka yabo kuma saboda yana waje Allah
ko me kenan kula da rigakafi shine magani Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
ungiyar mamaye dake jihar Bauchi ta sanya kaimi wajen kula da baiwa kananan yara da mata masu juna biyu magani domin kula da lafiyar su Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto
Dr. MD Yusuf shugaban likitoci na kasar reshen jihar Bauchi yace gwamnati ya kamata ta sa kasafin kudin akan kananan yara da mata masu juna
mun halarci wannan taro wanda aka yi ne domin jawo hankalin mahukunta game da halin da lafiya ke ciki da kuma mai da hankalin da ya dace su yi domin tabbatar da lafiyar al'umma lalle mun samu karuwa kwarai da gaske an tattauna akan matakai daban-daban da za a iya bi domin tabbatar da an ba mai fannin kiwon lafiya muhimmanci a shirye-shirye da kuma policy da za a dauka wanda ya shafi lafiya to gaskiya akwai himma da gwamnatocin baya da suka yi inganta rayuwar mata masu juna biyu da aihuwa da kuma masu shayarwa da kuma yaran su ru kaman goma da zan ce da suka wuce an yi himmatu wanda har aka dauki matakai musamman da aka ce magani kyauta wa mata masu juna biyu da kuma yara har ya zuwa shekara 5 to amma wajen dabba kawainan manufan nan ne ake rinka samun matsaloli wanda ba su cimma buri ba a ƙasa saboda haka ina ga gwamnatoci masu zuwa za su iya dubawa su ga ina ne aka yi ba daidai ba menene kamata a gyara a inganta domin haka din yana da amfani bai kamata a ce wayannan himman mutane a al'umma suna samun jikata ko ma su rasa rayukansu kamar mace mai ciki abu ne na farin ciki aka ce mace tana da ciki to daga lokacin har ya zuwa aihuwa har shayar da yaro ya kai shekara 5 abubuwa ne na farin ciki na ci gaba ga al'umma bai kamata su samu na ƙasa saboda haka ba
shugaban likitoci na kasar reshen jihar Bauchi kenan Dr. MD Yusuf shugaban yan jaridu kuma shine shugaban gidan radio na Glove FM Dahiru Garba Muhammad shi ma ya halarci taron
to wannan da zan ce taro ne wanda ya farkar da mu akan nauyin da yake rate akan mu a matsayin mu na yan jarida masu aiki wa al'umma domin mu yi wa al'umma din aiki to amma kuma ya nuna wannan taro ya nuna mana cewa hakika yan jarida suna da rawar da za su taka wajen fargar da dukkan al'umma na daya tukuna mutumin su kansu mata din da kuma mazajen su dake gidajen dake zaune da su fahimci hakkin da ke kansu na zuwa asibiti domin kiwon lafiyar su ta daidaita ce. Na biyu kuma su kansu gwamnatoci akwai hakkin da ya rataya a kansu wajen yin abubuwan da su ya kamata domin su yi maganin wannan matsala.
Shugaban ƴan jaridu kuma shugaban gidan rediyon Glove FM kenan Dahiru Garba Muhammad, Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, masana harkar kiwon lafiya a jihar Jigawa sun ba da shawara game da yanda za a rage yaduwar cutar sankarar jini. Halimatu Abdullahi na dauki da cikakken rahoto.
Masana sun yi ittifakin cewar yayin da aka samu gamayyar kwayoyin halitta tsakanin iyaye guda biyu ne akan haifi yara masu irin wannan cuta. Domin haka ne masanan kan ba da shawarar za a iya rage matsalar samuwar cutar ta sikila idan har ma'auratan kan karbi shawarar yin gwajin kwayar halitta kafin su yi aure, kamar yadda Dr. Abubakar Habib na asibitin Rashid Shakoni ya yi mana ƙarin bayani.
Muhimmancin shi wannan gwaji mutane kamata su ringa yi kafin su yi aure shine ya zamanto cewar sun kiyaye samun yara wanda suke da sikila. Saboda idan duk a cikin su kowanne da yana da kwayoyin halittar da su iya sa sikila suka yi aure su biyu za su iya haifan yaran da suke da wannan sikila. Ba wai yaran su duka sai sun zama sikila ba, amma akwai abin da muke kira a Turanci kamar wani abu na probability. Idan duk kowannen su kamar wanda muke kira AS, muna kiransu kamar carriers wanda suke dauke da wannan kwayoyin halitta na sikila, kowannen su AS ne suka yi aure, kusan kashi ɗaya cikin hudu na kaman probability za su iya haifan yaro masu sikila. So wasu da yawan lokaci sai su ta rashin sa'a duk yaron kuma sai su ta zuwa sun masu sikila. Ba samu wanda suke da normal AA ba ko kuma wanda suke ma carriers AS, duk sai ka ga yaron suna zuwa da AS. To kuma gaskiya duk yaron da zo da sikila suna shiga cikin matsanancin hali na ciwo da ƙonewar jini da kuma wani lokacin har da ciwon da ke taɓa ƙwaƙwalwa su samu mutuwar sharin jiki ko kuma har ya kai ga cewa sun rasa rayukansu. In ka gansu lalle za ka tausaya musu, su kansu iyayensu suna cikin damuwa kan kullum a ce ka ga yaranka yana cikin damuwa yana cikin ciwo kuma abu ne wanda bayan da za ka yi. In ka je kullum kana hanya asibiti kana gurin aiki za a ce ma yaro ba lafiya sai ka baro aiki ka tafi ka je ka kai yaro asibiti, ko kuma wani lokaci a ce kusan kullum an je asibiti sai an kwantar da kai. To kullum iyaye suna hanya asibiti yaro yana cikin wahala. So shi ne muke kira ga al'umma ya zamanto cewa yanzu mutane su ringa zuwa suna gwaji su tabbatar cewar kowannensu a cikinsu ba wanda yake da wannan kwari na halittar suke sa sikila. Idan mutum baya da shi a cikinsu to za su yi aure, amma idan har suna da shi su biyun duka muna ba da shawarar cewa a yi hakuri.
Dr. Abubakar Habib kenan na asibitin Rashid Shakoni daga birnin Dutsen jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi, a jihar Kano an gargadi iyaye da su ci gaba da bayar da ƴaƴansu domin diga masu rigakafin cutar shan inna wato polio domin samun kawar da ita cutar kwata-kwata daga Najeriya. Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto daga Kano.
Shugaban kungiyar masu dauke da larurar cutar shan inna Alhaji Aminu Ahmad Tudun Wadane ya bayyana haka yayin zantawa da muke da shi game da tsoron da yake na ganin kai iyaye su ji cewa an kusa ba a Najeriya takardar cewa babu wannan cuta, su kuma ke madagau su hana ƴaƴansu domin yin wannan rigakafi.
Amma akwai gargadi ɗaya da nake so a karewa mutane, shine na kada ka fidda barawo daga ɗakin ka kashe tsakar gida ka ajiye ba sai ka hada shi da hukuma ba. To yau idan aka ce babu polio to ba wai an daina yin ta ba ne. Har yau a duniya, a America, a Ingila, a France, a Japan, a Saudi Arabia, a Egypt, amma a Malaysia ana yin allurar ɗigon polio saboda iska tana iya ɗaukanta daga kowace nahiya ta kai ta wani guri. Kuma manyan mutane suna da larurar a jikinsu in suka bayan gida suna zubar da ita. To saboda haka muna son mu sanar da mutane kada su ji an ce an bawa Najeriya takardar babu polio a Najeriya su ce ba za su ba da ƴaƴansu ba. Daga shekara biyar yaron da aka haifa zuwa yau to ya samu rigakafi, amma daga yau yaron da aka haifa zuwa shekara biyar ba shi fa da rigakafi. Saboda haka jama'a su ci gaba da fito da ƴaƴansu a ci gaba da basu. Idan masu ɗigon nan sun zo kar su yadda da wannan magana da ake cewa yau an bawa Najeriya abin nan din polio certificate babu polio a Najeriya a'a su ci gaba da bada ƴaƴan su a ci gaba da rigakafi daga nan zuwa shekara 3 duk wanda ya haifi yaro daga yau zuwa shekara 3 ya bada ɗansa a rigakafi saboda turawa da suka ci gaba ba wai sun daina yinta bane suna ba wa ƴaƴan su rigakafin polio saboda kada wani ya shiga daga wata ƙasa da take da shi ya shiga musu da ita ƙasar ya je bayan gida bayan gida har gara masu bayan gidansu ba kan titi yake bi ba kamar irin bayan gidan Afirka ba saboda haka mutane muna jan kunnansu da su ci gaba da bada ƴaƴan su a gida ne a asibiti ne idan ka bar gari da ɗanka ka je wani garin kaga ana yi ka bada ɗanka saboda haka kar mutane su yadda da wannan certificate da aka ce an bayar su ce za su daina bada ƴaƴan su a'a su ci gaba da bada ƴaƴan su har daga nan zuwa shekara 3
wannan shine zai kawo kamar yanda turawan suka kawar da ita mu ma a ce ba yaron da ya sake kamuwa da ita a ƙasar mu
haka ne wannan ita ce hanyar da za a bi a wanke ta don saboda har yau a Ingila a America a France a Germany akwai tana ɗaya daga cikin ka'idojin alluran da ake wa ƙananan yara guda 9 har yanzu ana yin ta a duniya saboda haka mu ma Najeriya a kiyayi kin yadda dan an ce an bada certificate saboda abinda muke da bukata Bahaushe ko kuma duniya tana cewa yara fa su ne manyan gobe har yanzu wanda ya zama nakasashe ba za ka ga pilot nakasashe gurgu kamar ni ba za ka ga sarki nakasashe iri na ba za ka ga gwamna akan wulciya gwamna iri na ba za ka ga abin nan dan majalisar jaha gurgu akan wulci saboda har yanzu mutane ba su waye da su zabu mai nakasa a siyasa ba saboda haka shi yasa muke so tunda ba a iya zaben mu a siyasa to wace hanya zamu bi mu zama lafiyayyu ƴaƴan jama'a su zama lafiyayyu ai allura coach irin rigakafi ina sake jaddadawa mutane duniya har yanzu ana allurar rigakafi a duniya kowace ƙasa kar ƴan Najeriya su ji cewa an bada certificate ina da gargadin mutane kada ƴan Najeriya su ji labarin an ce an ba Najeriya certificate idan an zo gidanka yin allurar rigakafi ka ce baka yadda ba
Alhaji Aminu Ahmad Tudun Wada ya kara da cewa ta haka ne kadai Najeriya za ta bi sauran kasashen duniya da ba a samun wannan kwayar cuta ko da milkala zarratan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya
yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku ci gaba da tattaunawar da Halimatu Abdullahi tayi da shugabannin kungiyar masu dauke da cutar sida wato HIV dake babbar asibitin garin Dutse a jihar Jigawa a cikin shirin in kunne yaji
Malama Basira a matsayin ki na jami'ar yada labarai ta wannan kungiya masu dauke da wannan kwayar cuta ta HIV kin kai shekara nawa a yanzu haka kina dauke da wannan ciwo
na dauki shekara akalla 12 ina dauke da wannan ciwo kuma kamar yanda kika tambaye ni a lokacin da aka sanar min da cewar ina dauke da wannan ciwo ba karamin rikicewa bane a wannan lokacin da kuma tashin hankali amma da yake na samu mahaifi mai quality da irin gudunmuwar da su ma'aikatan da suka mun gwaji na Malam Aminu Kano suka bani irin shawarwarin da suka bani sai yasa na samu nutsuwa kuma a ha'ilau da nazo gida na tadda ilon mahaifina ashe already da man tun kafin in tafi daga babura ya san cewar ina dauke da wannan ciwo amma ya boye mini da na dawo ya san zan zo da tashin hankali haka ya zauna ya nuna min cewar wannan abun fa ba mutuwa bane kuma akwai wanda suke da cutar da tafi tawa illa amma hankalin su bai tashi bai kwantar min da hankali dauki kauna da soyayya irin ta uba da da wacce tafi ma abin da kike tunani ya dora mun saboda ba abin da zai yi wanda bai sa ni a ciki ba
na'am kin taba yin aure ne
gaskiya ne na taba yin aure akalla na yi aure uku kuma ina da yaya akalla guda biyar a yanzu haka gabaki ɗayan su suna nan a raye kuma cikin koshin lafiya dan ba wanda yake dauke da wata cuta wanda zan ce yanzu kika gansu ma ga basira ga hazaka ga kuma ilimi
babu wanda yake dauke da wannan kwayar cuta
babu wanda yake dauke da wannan cutar gabaki ɗayan su lafiyar su kalau a gulkitoci sun gwada su a Aminu Kano sun ba mu tabbacin gaba ɗaya ba mai dauke da wannan cutar da muke dauke da ita kuma da ni da iyayensu maza suna muna dauke da wannan ciwon domin mijina na fari shi kadai ne baya da wannan ciwon wato baban dana na fari amma sauran guda biyun gabaki ɗaya suna dauke da wannan ciwon kuma ni ma a lokacin ina dauke da wannan ciwon kuma muka haifi ƴaƴan masu lafiya
yawanci mutane daga zarar a yau an ji an ce kana dauke da kwayar wannan cuta mai karya garkuwar jiki shikenan kai a tunaninka sai kaga kamar rayuwar ka mata kare sai gashi ke gashi kin kwashe shekaru 10 har ma ga kinan kina dauke da yaran ki guda uku wani jan hankali zaki ga su al'umma na nuna cewar ita fa wannan kwayar cuta ba wai zuwan karshen ra
sabanin yanzu yanda nake miki bayani cewar birni da kauye ga waɗanda duk suke sauraro kyamar abin su dena waɗanda suke da ciwon domin mu a duniyar nan mun sani masana sun gaya mana cewar cutar nan ba ta kisa kyama da tsanguma ita ce tafiya kashe dan adam saboda haka tunda mun san cewar ba ta kisa meye abinda zai sa mu takura kanmu mu saka wa kanmu damuwa wani abu ya zo ya kashe mu an ce tana kare garkuwar jikin dan adam ne amma ba ta kashe mutum sai da in ta kare garkuwar jikin dan adam wasu cututtukan su kawo ziyara su kashe ka saboda haka kiran da nake wa al'umma waɗanda suke dauke da ciwon fa sa wa zuciyarsu ruwan sanyi cewa akwai manyan cututtuka wanda suka fi wannan ciwon bala'i a yanzu wallahi ni yanzu a tunani na da Allah ya dora mu malaria ga rai bada da cuta ta domin malaria mugun ciwo ne ni abu saboda yafi nawa ciwon illa dan haka nake jan hankalin mutane waɗanda duk suka san suna dauke da ciwon nan su kwantar da hankulan su tsaya tsakanin su da Allah su sha magani su bi dokokin da likita yace su zauna lafiya waɗanda kuma ba su da ciwon sun tabbatar an gwada su idan ba a gwada ka ba ka tabbatar ka je ka gwada kanka domin in baka gwada kanka ba wataran za a kawo ka saboda haka kiran da zan yi anan shine dukkanin mutumin da ya san yana dauke da ciwon ya kwantar da hankalin sa ya sa wa zuciyarsa cewa yanda mai malaria ya zauna lafiya yanda mai ciwon kai zauna yanda kowa ya sha magani zauna lafiya kai ma ka sha naka ka gwado ka kuma ka zauna lafiya
da wannan tattaunawa da Halimatu Abdullahi ta yi da shugabannin kungiyar masu dauke da cutar sida wato HIV AIDS na babban asibitin garin Dutse a filin Inkunne Yaji muka kawo ƙarshen shirin a yau sai kuma a tara a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu
to ma sauraro anan damu da sa'a cikin shirin na yau sai ma kongobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya
gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Girgizan kasa mai nauyin gaske wanda ya kai nauyin murabba'in maki 6.2 ya faru a arewacin Afghanistan da sanyin safiyar yau Asabar a kusa da bakin iyakar Tajikistan da Pakistan masana ilimin karkashin kasa na Amurka sun ci rahotannin farko ya nuna akalla mutane 17 ne suka samu rauni Masana suka ce safiyan farko da suka gudanar ya nuna cewa girgizan ya kai na adadin nauyin kashi 6.4 abin kuma ya faru a nisan kilomita 68 daga kudu maso gabashin garin Faizabad wanda garin ne dake cike da tsaunuka Prime Minister in India Narendra Modi ya yi abin mamaki domin ko ya ce zai yi da zango a Lahore domin ganawa da Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif kuma ya yi hakan sa'in da yake akan hanyar dawowa daga ziyarar da ya kai Kabul na kasar Afghanistan wannan ko ya sa yan jarida bin kokofin wannan ziyarar ganawar shugabannin biyu wanda ya dauki tsawon sa'o'i da dama duk da yake ana cewa ganawar ta tsakanin su ne kai domin rabon da aka wani shugaban Pakistan ya kai wa shugaban India ziyara tun a shekarar 2004 Majiya daga 'yan tawayen kasar Syria ya bayyana cewa an kashe ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin kungiyar 'yan ta'adda da ke daura da birnin Damascus. Wannan ɗan talikin da aka kashe ko shine Zaharan Alawsh, an kuma kashe shi ne sakamakon harin da aka kai wa tawagar tasu ta jirgin sama. 'Yan tawaye tare da kungiyar nan mai sa ido a wannan fadan na Syria wadda ake kira da Turanci Syrian Observatory for Human Rights suka ce an kai zaharan ne shi da wasu jigajigan kungiyar.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.